الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا شا تقصكو أغاني شا تقص قوات شا ليا شكرا تدبو ليا da 438 hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, kuma shi yayi daidai da 11 ga watan 8 hijira, wato abinda miladiyar 2017. Kuma wannan shine darasin mu na 23, haka ne, 23. Kamar yanda aka sani, muna nan a cikin littafin nan na al-imanu bil yawmil akhir, wallafar babban malami Dr. Sallabi, wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na uwar muminai Aisha, Allah ya kara mata yadda, wanda masallacin yana cikin unguwar Hausawa a cikin birnin Kano. Muna nan a cikin bayani akan sabubban da suke jawo azaba a cikin kabari. Malam ya karantar da mu wasu daga ciki. Satin da ya wuce mun karanta guda 10 daga ciki. Daga cikin su dai akwai shirka da Allah da kafirce masa. Wannan ɗaya ne daga cikin manya-manyan sabubban da ke jawo mutum azaba a cikin kabari. Sannan akwai munafurci. Munafurci, babban munafurci, yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke jawo azaba a cikin kabari. Akwai annamimanci, akwai rashin kare kai ko suturce kai daga bawali. Wayannan duk suna daga cikin asbab azabil qabr. Sannan akwai algulul, wato gululi shine wato diban kayan jama'a ko kayan gwamnati ko ganima ba a raba ba. Sannan abu na biyar akwai wato take tufafi, ma'ana jan tufafi a ƙasa, wato jarrul izar. Mutum ya zama yana jan wandansa a ƙasa ko yana jan rigarsa a ƙasa saboda takama da isa da wadata. Wannan lallai mutum yayi hakan a nan duniya, amma kuma yayi wa kansa illa, domin yana daga cikin abin da zai jawo masa azaba a cikin kabari. Sannan akwai bashi. Idan mutum ana bin sa bashi ba a biya masa ba, to wannan yakan sa shi ma a dakatar ko a tsayar da shi a cikin kabarin sa, a daure shi har sai an biya masa bashin nan, sannan a kwance shi. To kaga ashe bashi shi ma matsala ne wanda ba a biya ba. Shi yasa kamar yadda muka bayani satin da ya wuce, in ka ci bashi to alal aqalli ka rubuta, ta yanda in Allah ta'ala ya baka tsawon rai ka biya da kanka alhamdulillah, idan baka samu biya ba ta Allah ta kasance a kanka kana da rubutu, wanda in an karanta wannan rubutun za a gane waɗanda suke bin ka bashi a biya maka, saboda ka samu kubuta daga wannan azaba ta kabari. Abu na bakwai shine mutumin da ya zamanto masanin littafin Allah, wato mahaddacin alqur'ani, amma baya aiki da abin da ya karanta na alqur'anin, ko kuma ya bari ma tilawar da ya haddace ta alqur'ani din ta zube. Sannan da mutumin da yake yin bacci ana sallar farilla, ma'ana lokacin sallar farilla shi kuma yana bacci, kuma yayi bacci ko al'adarsa ce haka, ya zamanto baya tashi yayi sallar farilla akan lokaci saboda bacci. Amma idan ya zamanto bacci ne wanda yake ba da niyya aka yi shi ba, sai ya zarce har lokacin sallah ya wuce, kaga wannan shi ma'zur, an yi wa mai irin wannan baccin uzuri. Kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cewa idan mutum ya yi bacci bai samu yin sallar farilla ba, ko kuma ya manta to ya aikata laifi amma kafara wannan laifin nasa shine ya tashi lokacin da ya farka daga bacci ya maza ya sallar farillar ko kuma lokacin da ya tuna ya yi ta amma mutumin da ya zaman to ya san lokacin sallar asuba ya kusa misali ya farka kuma ya sake koma ko kuma ana dabda sallar azhar yace bari ya dan kwanta minti biyu kuma ya san dabi'ar san ya kwanta yakan yi dogon bacci ya wuce misali ga lokacin sallar yana dab kaga duk wannan yana daga cikin wasa da sallar farilla da sauransu wannan shi ma malam ya karantar da Musa tun da ya wuce cewa yana daga cikin abin da ke jawo mutum azabar kabari sannan daga ci akwai ƙarya inda ya kawo mana wani hadisi mai ban tsoro hadisin da muka karanta ainihin wani bangare nasa wato inda aka ba mu labarin wani mutum da Annabi sallallahu alaihi wasallam yaga ana tsaga bakinsa da hancinsa da idansa kuma kowace tsaga ko kowace yagawa an akai sai an dire zuwa kiya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye waɗannan mala'iku suka ce masa wannan shine makanyaci mutumin da yana da zakin bakin da in yayi ƙarya sai ka dauka gaskiya ne da haka sai ka ji gari ya dauka ana ta labarin da ba shi da tushe ko makama tushen shine shi wannan mutumin makanyaci sana'a abu na tara shine zina zina tana daga cikin manyan laifukan da take jawo mutum azaba a cikin kabari shi ma wannan hadisin dai da muka karanta na Bukhari Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ga wasu mutane maza da mata tsirara a cikin wani oven da ake gasa gurasa ko breji ana ta soya su suna ta ihu suna ƙara Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye waɗannan mala'iku su waye suka ce masa waɗannan mazinata ne mazan su da matan su Allah ya kiyaye sana abu na goma akwai cin riba wanda shi ma yana daga cikin abubuwan da suka mamaye al'umma yanzu wato cin riba to wannan shi ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke jawo mutum azaba a cikin kabari so mun tabi kafin ya je lahira in bai tuba ba shi ma dai a cikin wannan dogon hadisi na Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ga wani mutum shi kuma yana ta ninkaya a cikin wani kogi na jini sannan idan yayi ninkaya idan ya fito kamar zai fito bakin gaba akwai wani shi kuma mutum a tsaye a bakin gaba ya tara duwatsu idan wannan na cikin kogin ya kokarin fitowa da ya zo bakin gaba sai ya bude bakin yana bude bakin shi kuma wannan duwatsun nan zai dinga diba yana watsawa sai ina jefa masa shi kuma yana hadewa idan ya hadi duwatsun sai kuma ya sake komawa cikin ruwa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wannan wane ne wannan mala'iku suka ce wannan shine mai cin riba wannan shine darasin da muka karanta satin da ya wuce qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-iftar fi ramadan min ghairi udhr daga cikin abubuwan da ke jawo mutum azaba a cikin kabari tun kafin ya je lahira shine wato mutum ya dinga cin abinci da rana cikin watan ramadan ba tare da uzuri ba ba shi da wani uzuri na shari'a mutum ya dinga cin abinci da rana ko mutum ya dauki azumi ya karya wannan yana daga cikin abin da ke jawo mutum azaba a cikin kabari wannan shi zai nuna maka hadarin wanda zai ce shi ba zai dauki azumi ba sai ya ga wata da haka mutane an dauki azumi kwana 1 2 mutane da azumi a bakin su shi yana cin abinci da rana wai shi bai ga wata ba sai ya ga wata kaga wannan akwai ganganci in ka ji wannan hadisin zai maka ainihin wato kaimi ko yayi maka barazana na in kana da irin wannan dabi'ar ka kiyaye ta mutane sun dauki azumi kwana 1 kwana 2 da azumi a bakin mutane amma mutum ka ganshi babban mutum ba yaro ba akwai takalifanci akan sa amma yana cin abinci hujjarsa ba wata hujja bace wanda zai kama aya ko hadisi kawai shi bai ga wata ba duk wanda suka gane da duk hanyoyin da shari'a ta ambata na a tabbatar da ganin wata shi duk bai yarda da su ba shi yana da nasa ra'ayin da sai ya gani ko kuma wanda ya yarda da shi cikin mutane masu ganin watan shi ma ya gaya masa cewa an gani an abi umama ta radiyallahu anhu sai kuma matasa da ko da yaushe cikin ramadan zaka ji an ce ɗan hizba sun je cikin sabon gari an kamo matasa suna cin abinci a rumfar ungozi ko maduwa yake ko abin nan suna ɗan same su a can su tunda ba su azumi kawai sai mutum matashi sai ya zare jikinsa kawai sai ya tafi can ya je an sha kamawa za ku ji a rediyo ana faɗa cewa ɗan hizba sun kai samame sabon gari an kamo ƙarti majiya ƙarfi suna cin abinci da ramadan to ko ba ɗan hizba wannan hadisin in ka ji shi ya kiya kamata ka kiyaye irin waɗannan dabi'u an abi umama ta radiyallahu anhu qala an karbo daga abi umama Allah ya kara masa yadda yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa bainama ana na'imun atani rajulani yace wata rana ina bacci sai waɗansu mutane guda biyu suka zo min
fa akhadha bi dabu'ayya, sai suka kama dama tsana, suka kama daya kama dantse na nan, daya kama dantse na nan, sai suka tada ni tsaye. Fa atayani jabalan wa'ara, sai suka zo da ni wajen wani dutse mai tsawo. Fa qala, sai suka ce is'ad hau. Fa qultu, sai nace inni la udiquhu, ba zan iya hawa ba saboda dutsen yana da tsawo sosai. Fa qala, suka ce sanusahiluhu laka, za mu saukaka maka, za mu taimaka ka hau, kar ka samu damuwa. Fa sa'idtu, annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai na hau. Hatta idza kuntu fi sawa'il jabal, ina ganin za ku ga ya dan yi muku, akwai dan kuskuren rubutu a gurin ko, to sai ku gyara. Idza ne, hatta idza, sai ya sa gada ko gaza, haka za ku gani gainun da zalin ko, to ba gaza kuskuren bugu ne. Hatta idza kuntu fi sawa'il jabal, har sai da naji can tsororuwar dutsen, ma'ana inda dutsen yayi lebur, yayi daidaita, ba tudu ba kwari. Idza bi aswatin shadida, sai naji wasu sautuka masu tsanani ana ta ƙara. Kuntu, sai nace ma hadhihi al-aswat, sai nake tambayar wa'annan mutanen waɗanda ainihin wato suka taho tare da ni, nace waɗannan sautukan da nake ji fa? Qalu, suka ce hadha awa'u ahlin nar, suka ce wannan kururuwa ce ta ƴan wuta, ihu ne kake ji na ƴan wuta ne. Tsumman ɗulika bi, sannan sai aka ci gaba da tafiya da ni. Fa idza ana bi qaumin, sai gani na zo wajen wasu mutane. Muta'allaqina bi araqibihim, wato an rataye agararsu a sama. An san agara ko? Shine urqub, wato can agararsu an sa wani wata kugiya, agararsu guda biyu kowanne an rataye ta a sama, kansa yana shillo a ƙasa. Mushaqqaqatun ashdaquhum, gefen bakinsu an tsaga shi, nan ma an farka, shine mushaqqaqatun ashdaquhum. Ashiduku shine nan mahadar bakinka ta nan inda ya zo ƙarshe, da nan kamar yadda muka karanta satin da ya wuce, to nan aka kama aka farka, nan ma aka kama aka farka, ba dai da nan ake cin abincin ba, ba da nan ake kare azumi a mutum ya dauki wani abu ya ci, to sai aka tsaga bakin nasu. Tasilu ashdaquhum daman, jini yana ta kwarara ta wannan bakin nasu inda aka tsaga. Qal, annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa qultu, sai nace man haula'i, waɗannan su waye? Qal, sai wannan ainihin wato suka bani amsa, suka ce alladhina yuqdiruna qabla tahillati sawmihim, waɗannan su ne waɗanda suke karya azumi kafin lokacin cin abinci yayi, kafin lokacin buɗe baki yayi, su suka riga malam masallaci wajen cin abinci kafin lokaci yayi. Ina fata an gane. To kaga wannan yana nuna cewa karya azumi da gangan, ko kuma rashin tabbatar da lokacin faduwar rana mutum ya ci abinci, to mutum zai iya fada cikin irin wannan hadari. Da aka ga abu biyu ne, ko dai wanda da gangan dama zai abu nan, ko kuma wanda yana gaggawa shi sai ya yi buɗe baki, azumin ya bashi wahala. Da aka bai tabbatar da cewa rana ta faɗi ba, mutum ya ganganta cin abinci. To kaji wayan da ake yi wa waɗanda an ce ana musu azaba, alladhina yuqdiruna qabla tahillati sawmihim, kafin lokacin da ya halatta su ajiye azumin su ci abinci yayi, sai su kare azumin sai su ci abinci. To wannan shine ainihin wato azabar da ake musu. Sannan sababi na 12, man harramat rabi'aha min tadiha, matar da take haramta wa ɗanta nono. Kaji kuma na andurowa mata, yana ta tsala ihu yana kuka, ba za ta bashi nono ba, ko kuma ita ba ta son ta dinga ba ɗanta nono, sai ta ɗirka mar madarar turawa, shi ya cika tsotso da yawa, ko kuma ita makaranta take, da haka sai a zuba mar madara, artificial madara a cikin bulumboti kawai, sai a tafi lecture, sai a bar yaro ya ci in yi ihu kawai, sai a rudare shi da wannan bulumbotin, sai ya ɗauka nono ne kawai ta zuƙa, artificial madara ake ta ɗirka mar. Ainihin original, wato natural one, wadda za ta gina ma jiki, wadda Allah maɗaukakin sarki ya zazzaga sinadarai ilahi a ciki, an hana shi. Wata kuma wai saboda haihuwa farko ce kan mamanta ya faɗi, da aka ba ta shayar da ɗanta ba. Ana samun irin wannan, don haka kawai sai a nemi madara, kawai sai a dinga tura yaro. Amma kaga wadda take larura, ko ta haihu tana da ciwon, ta kamu da larurar ciwon nono, ko kuma ba ta da ruwan nono, wata za ka ga ana samu wannan ko kuma baya sai yaron sai ake dan kara masa da wannan dan ya zamanto yaron ya dan samu abin da ya kamata ya samu wannan ba da su ake ba wanda da ganganta haramta wa dan ta nono da ita ake magana idza ammadatil ummu idan uwa ta ganganta ne ilahir man ibniha wajen ta ganganta haramta wa danta min hadha al-laban wannan nonan alladhi khalaqahu Allah ta'ala fi fadiha wannan nonan da Allah madaukakin sarki ya halitta a cikin ainihin hantsarta wa adathu badalan minhu labanan sunaiyan a madadin wannan nonan da Allah madaukakin sarki ya tattale shi ya talade shi dan yaron a madadin a bashi sai a hana shi sai a bashi a madadin wannan labanan sunaiyan sai a bashi nono artificial da za a ce artificial ne na abun nan eh ya za a fasara artificial na'am madarar gwangwani to shikenan madarar gwangwani a ga an hutar da mu ba wa adadhu badalan minhu labanan sunaiyan amadadin ta bashi nono sai ta bashi madarar gwangwani la yuqawimu la yaqumu maqama kuma madarar ba yanda za ta yi ta iya tsayawa a madadin nonan ba za ta iya yin aiki irin aikin nonan ba wala yumathiluhu ko kama da haka ba ko kama da wancan nonan ba za ta yi ba wa hal yasna'u an-nasu kama yasna'u rabbuhum shin yanzu mutane za su iya yin wani abu da ubangijinsu yayi shine fa hal wa hal yasna'u an-nas yanzu shin mutane suna da wata hikima da za su yi wani abu kama yasna'u rabbuhum kaman yanda ubangijinsu yake yi kama da wani bata wani ba yanda za a wannan madarar gungunin ta kai kamar ta samu sinadarai na gina jiki da yaro jariri yake bukata kamar wanda Allah madaukakin sarki ya halitta a cikin hantsar mace fa innan natijata anna alwalida sayansha'u da'ifa wato natijar hakan wato sakamakon da hakan zai haifar na bawa yaro madarar gwangwani artificial a hana shi ainihin wato natural a hana shi nono na asali a bashi wannan wato natijar sakamakon da hakan yake haifarwa sayansha'u da'ifan annal walida shi wannan yaron ko jaririn ko jaririyar sayansha'u da'ifan zai tashi da rauni an fahimta zai tashi da rauni za a ga yaro da ya tafi sai ya fadi kuma haka wannan raunin zai bi jikinsa saboda ganin da ake so ya samu a matsayinsa na wanda zai zama soja cikin sojojin musulunci sai ya ganshi ya zama kamar kazan gidan gona wa tu'aqabu al-ummu ala zalika sai ayi wa uwar uquba akan haka fi qabriha a cikin kabarinta ba da mauti bayan ta mutu to kaji wani hadari da imakila mata basu ma san wannan laifi bane akan wannan ta hana yaron ta nonon da Allah ta'ala ya halitta domin shi a bashi wato madarar gungoni a madadin wannan to za a yi wa mace wato uwa uquba a cikin kabarinta bayan ta mutu fa fi hadisi abi umama ya zo cikin hadisin abi umama radiyallahu anhu yace thumma dulika bi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai aka tafi da ni har yanzu tafiyan nan ce dai da ake yi da annabi sallallahu alaihi wasallam wato cikin mafarki kuma ka san mafarkin annabawa gaskiya ne da aka cikin mafarki aka zo aka tashe shi aka tafi da shi da aka wannan tafiyar ana yin ta ne cikin mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam yace thumma dulika bi aka ci gaba da tafiya da ni fa idza ana binisa'in kawai sai na gani ga na zo wajen wasu mata tanhashu sadiyahunnal hayyat tanhashu sadiyahunnal hayyat macizai suna cizan nonan nasu kaji ba macizai ne kawai Allah madaukakin sarki ya sallada kawai suna zuwa suna taranta a nonan nata qultu sai nace ma haula ma balu haula nace wannan kuma me suka yi qal sai shi mala'ikan da muke tafiya tare da shi sai yace haula'i yamna'unna auladahunna albanahunna waɗannan su ne matan da suke yi wa ‘ya’yansu kiri da muzu su hana su nono wadda za ta hana ɗanta nono a madadin wannan ta dinga bashi madarar gwangwani to kaji sakamakon ta ashe hakan shi ma yana jawo mutum ainihin wato yana jawo mata azaba a cikin kabari sannan na sha uku hafsul haywan wa ta'adibu wato hafsul haywan daga cikin abin da ke jawo mutum azaba a cikin kabari shine akwai tsare dabba mutum ya daura dabba ya ki kula da ita shine hafsul haywan ya daure ta ba kula ba zai bata abinci ba ba zai bata abin sha ba ko kuma ba zai bata lokacin da take bukata ba wa ta'adibuhu da kuma azabtar da dabba tun da daga gani ai dabba ce kawai sai dai ce kara ba inda za ta kai ka ba inda za ta kai ka kotu in ka cutar da ita ba inda za ta kai kawai sai ce kuka ce kaza ce kaza shi yasa wata rana wani raƙumi annabi sallallahu alaihi wasallam yana shiga cikin wani gidan gona kawai sai ga wani raƙumi annabi ya lura sai ga raƙumin hawaye yake kaji fa wata mu'jiza sai ya ce a kwance shi da aka kwance shi raƙumin sai ya zo sai suka yi magana da annabi ya kawo karan mai shi sallallahu alaihi wasallam wa ulimna man duka dai rike nan da aka yazo sai ya ce a nemo mai shi yace ka ji tsoron Allah akan wannan raƙumi ya kawo karar ka yace kana zalunta su to kaga yanzu tunda babu wani wanda ake masa wahayi babu wani wanda dabbobi za su kawo kara to kaga sai mutun yake yayi wannan hadisin da zamu karanta idan ka san zaka ajiye dabba to ka tabbatar da cewa tana da haƙoƙi masu yawa a kanka ka tabbatar da zaka iya kar ka zo dan adam bai kai ka wuta ba dabba ta kai ka dan yawanci ana wasa da wannan zaka ga mutum yana kiwo kawai amma ba ruwansa da dabbobin ba kula kaga dabba tana yawo sai dai ta shiga gidan mutane su cinye musu abinci ko kaga dabba tana shan ruwan kwata din kana kula da tumakai da dabbobi da suke yawo ganta akan bola tana cin juji to kaga da mutun ya jawo kansa masifa da bala'i gara ba ka da gurin kiwo ko ba ka da halin da zaka yi kiwo ka hakura babi hadisi Jabir ya zo cikin hadisin Jabir fi salatul quso cikin salatul quso wato sallar kisbewar rana قال النبي صلى الله عليه وسلم اولا حديث من ذا الله صلى الله عليه وسلم كتاب وحتى رايت فيها صاحبه الهره يتي هر ا wannan tafiyar sai da naga sahibatul hirra wata mata mai kyanwa allati rabadatha wadda ta daure kyanwata ta daure ta falam tudimha bata bata abinci walam tadaha kuma bata sake ta ta kyale ta akulu min khashashil ard ta dinga zuwa ta ci kwarin kasa ta kama kadangare ta kama bera ta kama irin wannan kwarin ta ci dan ta rayu ba hatta ma ta ju'an har wannan kyanwar ta mutu saboda yunwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ga har irin wannan matan masu irin wannan ya ganta ita ma ana mata azaba kamar yanda yazo a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace wata mata an shigar da ita wuta saboda kyanwa ta daure ta bata ciyar da ita ba bata sake ta ba ta je ta ci kwarin kasa har ainihin kyanwa ta mutu to kaga daga cikin abin da ke jawo mutum azaba a cikin kabari kafin kuma ya je lahira shine azabtar da dabbobi ko dai in ka daure to kula ba za ka iya daurewa ba za ka iya kula ba to sake ta sannan azabtar da dabba dan saboda ita dabba ce to wannan shi ba kaga yana daga cikin abin da mutum zai samu matsala tsakaninsa da mahalici yanda aka halice ka haka aka halice ta na sha hudu allazina yaquluna ma la yaf'alun sune wadanda suke fadin abin da ba sa aikatawa malamai ke qala allah ta'ala ubangiji ta'ala yace ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun allah ta'ala yace ata'muruna an-nasa bil birri yanzu ku dinga umartan mutane da su nagarta duk wani bayani da zaka yi wa mutane su zama mutanen kirki ka iya kana ba wa mutane umarni ka jawo musu ayoyi a cikin alqur'ani jikin su yayi la'asar ka jawo musu hadisi su ji jikin su yayi likis ka sa su je su yi aikin kirki kai kuma baka yi ko ka zo kai musu barazana ka tsawatar da su akan wasu laifuffuka su tsorata su firgita su daina yin wannan kai kuma ashe kana yi shine a ta'muruna an-nasa bil birr yanzu ku dinga umartar mutane bil birr da su yi aikin kirki su zama nagari watan sauna anfusakum ku kuma ku dinga mantar da kawunan ku wa antum tatluna alkitab bayan kun san fari kun san baki kuna karantawa antum tatluna alkitab alhalun kuna karanta littafi kuna karanta alqur'ani afala ta'qilun kuna da hankali kuwa wannan ba halin mai hankali bane yace ma yi nan zaka shiga aljanna shi kuma ya san nan wuta ake yi nan wannan ba halin mai hankali bane shi yasa Allah ta'ala ya ce afala ta'qilun ya ce ana samu ya tura ka shi kuma ya zauna ya ce wahala ake shi an anje yayi maka barazana kaki zuwa shi kuma shine as-sabiquna al-awwaluna wajen zuwa gurin kuma ana samun irin wannan ga malami mai wa'azi mai huduba kamar yanda zai kawo mana tun yazo ya girgiza munbarin juma'a mala isa mutane kuka shi kudan duniya ne a shi ya samu yanzu ne ya zaburar da mawadata su yi aikin alheri amma shi kuma ta ɗan siyasa hannun jarirai ne da shi shi yasa wata rana Ibn al-Jawzi aka zo aka ce bayi sun yawa kar makallawa kai hudubar juma'a a dinga yanta bayi ya ce to insha Allah za a yi an ɗauka juma'a ta mai zuwa za a ji wata zazzafar huduba akan a yanta bayi shiru aka zo aka sake magana ya ce ina sana za a yi insha Allah ashe bawan Allah kuɗi yake ta tarawa waye sai bawa ya yanta ta koshi sai da aka daɗe hamma ana ta magana aka ma daina yi wa magana aka kyale shi can kawo wata rana sai aka ji shi wala akan mambari yana ta huduba akan falala ta yanta bayi bayan an yi sallar juma'a aka aka ce akara wakallahu tun wajen wata nawa aka ce ai huduban nan yace ai tunda kuka gaya mu ni kuma tunda ba mai hali bane nake ta kokari dari kobo in na samu ina ta tarawa har sai da na samu kudin da ya kai in sai bawa na sai bawa na yanta shi sannan nake gaya mutane yanzu su sai bayi su yanta kaga anan ake ta rigima shi yasa kaga wannan shi ma wani tashin hankali ne sabo shi yasa aka ce su masana irin azabar da ake musu a cikin wuta a ɗan wuta ma kallo wato saboda samfurin azabar daban ce su ma kallo suke zuwa ne kuma in suka je sai su ga akar makallawa wani ana gafata malam ba ku kuke ce mana kaza ba kyau ba kaza ba ya aka ce wallahi ni ina hana ku ni kuma na shiga daki yi nake ba ku bane kuka ce mana mu dinga kaza da kyau muka yi gashi inda muka koma kuma ya muka hadu da ku anan ce ai in muka ce ku yi mu kuma ba mai to kaga rigimar yanzu ai da haka in kan Allah ta'ala ya dora maka wannan nauyin to sai kai taka kanzan kai iya bakin kokarin ka dinga kamanta abin da kake karantar da mutane kar a same ka baka da kirki baka da mu'amala kuma kana karantar da mutane su zama masu mu'amala baka da amana in aka baka cinye dune kai sannan kuma kana yi wa mutane wa'azi su zama masu amana ba ka da gaskiya magana ka zaka ba a cikin karatu ba sai kai magana goma ba guda ɗaya mai kyau kaga mutum matarsa ta fige a cikin gida ta zama wata ifirituwa gidan ya zama wato wani karamin kurkuku amma in yazo yana muku wa'azi akan ku kyautata wa iyalanku ku yi waye ku yi waye ku yi waye amma in ka je gidan ka daga ma shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce khairukum khairukum li ahli in kana so ka gane mutumin kirki ne je ka tambayi iyalansa da shi zai zo a tambayi iyalansa yake manzo Allah ce wa ana khairukum li ahli nagartar shine a ga mutum gidansa ba matsala duk hadisan da ake karanta manzo Allah yana taya iyalansa aiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsere da iyalansa manzo Allah yana barkwanci da raha da iyalansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai saukin hali ne ga iyalansa duk muna ka karantawa amma wallahi wani malamin ka je gidansa ba kyau ka tambayi matarsa za ta gaya ma to kaga ire-iren waɗannan abubuwan shine abin da malamin yake faɗa ne kuma za ka dinga samun irin wannan da yawa sai a yi mutum ya faɗa cikin irin wannan ya ce wallahi sosai ne kuma shi za a kawo wanda wannan shi ma ya faɗa sosai a kawo masa ya bada fatawa ya yanke masa hukunci to shi yasa Allah madaukakin sarki ce wannan ba halin masu hankali bane ka ce abu da kyau amma kuma baka yi ka ce ba kyau kuma akan ka kana yi shi yasa Allah ta'ala ya ce ata'muruna an-nasa bil birr yanzu ku malamai ku dinga umartan mutane da su zama mutanen kirki su dinga gaskiya su yi rukun amana su zama masu hakuri su zama masu kaza ku dinga umartan su watan sauna anfusakum kar su yi kaza kar su yi kaza watan sauna anfusakum amma ku dinga manta da kawunan ku wa antum tatluna al-kitaba kuma kuna karanta littafi afala ta'qilun anya ku kuna da hankali ma'ana ba ɗabi'an mai hankali ba ce haka ɗabi'an mai hankali shine duk abin da ya zama zai zama masa mai amfani a duniya da lahira za a gan shi yanayi ɗabi'ar mai hankali shine duk abin da zai cutar da shi a rayuwarsa ta duniya ko a lahira za a ga yana kauce masa wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya kuma ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani lima taquluna ma la tafaluna dan me yasa kuke faɗin abin da ku ba ku aikatawa kabura makkatan inda Allah ya girmama fushi da ukuba inda Allah a wajen Allah an taqulu ma la taf'aluna ku dinga fadin abin da ku ba za ku aikata ba wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ra'aitu laylata usriya bi yace daren da akai isra'i da ni na ga rijalan wasu mutane wasu mazaje tuqradu shifahuhum bimaqarib min nar ana tsatsaga wato labbansu shine shifa wato ana tsatsaga shifahuhum labbansu bimaqarib min nar da almakashi na gidan wuta yanda kaga tela yana daddatsa ainihin wato yaji ko atamfa haka aka sa ainihin almakashi na gidan wuta ana ta daddatsa bakin ba bakin bane mai wazi ba shi ke yin hudu ba ba bakin bane yake kaza yake cewa kaza da kyau kaza ba kyau ana daddatsa bakin su da almakashi kuma almakashin ba irin nan tela ba almakashi ne min nari na wuta fa qultu sai nace man haula ya jibril nace wadannan suwaye ya jibril فقال سيتي الخطباء من أمتك لإمامان جمعة ما سهدوا أكم منبري تكتكي من أمك شيسا أولا حديثي النبي صلى الله عليه وسلم وإن دا أفار تورا وشكي متمتون أكل تكتكي أكوي معلميكو مهدتا القرآن تكتكي أكوي مجاهدين ودن تكتكي فتا جهادي دن أوكا الدين الله تكتكي أكوي ما سكوئي دا تكتيمكا azahiri sun gina masallaci da makarantu sun taimakawa addini yanda ya kamata annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma saboda ba ikhlasi ba dan Allah suka yi ba wayannan duk wuta zasu su ne za a jawo su akan fuskokin su annabi yace za kafafuwan za a rike a ja fuskar su a ƙasa a wurga su cikin wuta Allah ya kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da ya tambayi jibril sai malaika jibril yace fa yace masa al-khutaba wannan masu hudu ba ne dukkan usulubi da salo na jan hankali ga masu sauraro mutum ya iya a hudu ba ya sa jiki sanyi ya tattaro hankalin masu sauraro zuwa gare shi duk ya iya yana da kalmomi masu fuggar zuciya ya amuruna nasu bilbirri ga sunan suna umartar mutane da aikin kirki wayan sauna an fi sauma ma su ba ta yi suna mantar da kawunansu wa hum yatluna alkitab kuma suna karanta alqur'ani Allah ta'ala yace afala ta'qilun kamar yanda Allah ya faɗa cikin Alƙur'ani Allah ya kiyaye Allah ya ba mu sanin kuma ya ba mu ikon wato aiki da sanin namu la shabiyar anniyahatu 'alal mayyit kukan mutuwa anniyahatu 'alal mayyit kuka mutun ya mutu a zo a barke ai ta kuka ƴaƴa da mata da jikoki da kanne ai ta kuka to ashe shi ba taimaka ba mu ci akai ban ana wannan kuka shi yasa ake so a mallaki zuciya ayi hakuri kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace innamas sabru inda sadmatil ula lokacin da musiba ta girshi mutum bai san da ita ba yayi hakuri ya hade to lokacin ya fulada ba sai da mutum aka yi tai ya buga ya buga ya buga ya ga babu yanda za a yi sai hakurin yace ya hakura ai taba mutum hakuri ai taba mutum hakuri sai da ya auna ya ga cewa fa da kowa zai ce wallahi dan dai su wala sun sa baki ne kaza akwai mai irin wannan eh ta zaburo ana rike habawa na kai hakuri ni kuje ana yana tura mutane sai da daidai mutane suka kauce kuma ya ga dai an daina tattare shi kuma ya ce wallahi dan ina ganin mutuncin ku ne wallahi kaga ga wannan hakuri ne mara falala shi yasa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wata mata danta ya mutu tana ta kuka akan kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ki hakuri baiwa Allah ittaqillaha wasbiri wa hatasibi ki nemi lada wajen Allah ba dawowa zai ba tace ilaika anni fa innaka lam tusabbi musibati sai ka ji jiwa wani hakuri ke ban karabu da ni da Allah kai ma ba a jarabce ka da irin abin da ke damuna ba kai ma da kila wa ma san kai wani irin kuka za kai mata san waye sai da ta wuce aka ce amma notunan kanki sun kwanci annabi ne faɗa zai ke miki magana tace wallahi ban gane ba ta tashi da gudu ta tafi gida tana zuwa tace ba masu gadi na shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam nace ya rasulullah na yi hakuri yace ai innamas sabru inda sadmatul ula yace gama kukan yace ga yaron nan ba zai dawo ba sannan ki zai kin yi hakuri ayin kana so ka samu ladar hakuri shine lokacin da aka ce wa na yi hakuri kace na hakura an bayyana shine innamas sabru inda sadmatul ula dan haka lokacin da Allah ta'ala ya jarabci mutum da musiba ta mutuwar ɗansa ko mahaifinsa ko wani nasa to ya daure yayi hakuri ba a hana mutum yayi hawaye ba kamar yanda lokacin da Ibrahimul Mu'azzam dan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu aka ga Annabi yana hawaye aka ce ya rasulullah har da kai sai ya ce idanu suna hawaye, zuciya tana cikin damuwa, amma ba za mu faɗi wata kalma ba sai wanda za ta yarda da Ubangiji. Amma tabbas game da rabuwa da kai ya Ibrahim muna bakin ciki. Wannan ba za a ce mutum a yi mai rasuwa kawai a zo wai saboda ya nuna itsabar tawakkali da wannan kuna magana yana dariya. Dole a ga mutum yana wani masoyin mutum ya rasa shi, ka rasa ɗanka, ka rasa mahaifinka, ka rasa matarka, ai kaga sai kuma a ga mutum kamar wani susu ne ko kuma ainihin wato akwai matsala a cikin kansa. Dole za ka ga mutum ya shiga damuwa, a ga ya shiga damuwar, amma wannan damuwar kar ta sa ya wuce iyaka. Ina fatan gane. Qala sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce al-mayyit yu'adhabu fi qabri, mamaci fa ana yi masa azaba ne a cikin kabarin sa, bima niha alaihi, saboda kuka da aka yi masa. An fahimta ko ba ta fitowa? To wato mamaci ana yi masa azaba bima niha alaihi, saboda abinda aka yi masa na kuka. To kaga ba kuka yake kamata a shaye ba, shi kaga kukan matsala yake jawo. Wa ana abi Musa radiyallahu anhu qal, an karbo daga abi Musa Allah ya tada shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ma min mayyitin yamutu, babu wani mamaci da zai mutu, fa yaqumu bakihim, wato ma su yi masa kuka, ko babu wani mamaci da zai mutu, fa yaqumu bakihim, wato ma su yi musu kuka su tsaya, fa yaqul, ko bakihi, ma min mayyitin yamutu, babu wani mamaci da zai mutu, fa yaqumu bakihi, mai masa kuka ya tsaya, fa yaqulu, ya dinga wa jabala wa sayyida, wannan kalmar ku gyara ta, wa sayyida ne, akwai kuskuren rubutu shi ma kun duba, ina jin ba wa sayyida aka rubuta ba ko, to yanda hadisin yake wa sayyida ne, wannan kalmomin na nuna bala'i ya samu mutum, kamar mutum ya ce na bani na lalace, ko ya bani ya lalace, ya fahimta, shi ne wa jabala wa sayyida, shi kenan mutum ya dinga cewa ya tozarta, ya shiga cikin matsala tun da aka ɗaukewa da shi kenan, shi ne bangon gabas dama a gidan da ya faɗi, shi kenan yanzu kowa zai daya ta kansa, kaza kaza kaza, mutum ya ta faɗan irin wannan, ka je bangon gabas, akwai bangon gabas ba wanda in ya zube kuma kaga alƙibla tsirara kenan za a danta. Wa jabala wa sayyida aw nahwa hadha, manzo Allah ce ko kuma makamancin irin wannan, duk kalmomin da dai ake faɗa mutum ya dinga faduwa yana kuka yana burgima. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa laysa minna man darabal khududa wa shaqqal jiyuma wa da'a bi da'awal jahiliya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace baya tare da mu wanda yake dukan kansa in ya shiga masifa, dinga marin ana rirriki annan zai na marin kansa, wa shaqqa jayba, kuma ya kama wuyan riga sai tsaki ana rirriki shi, wa da'a bi da'awal jahiliya, kuma ya dinga ihu da kururuwa irin ta jahiliya. Illa wukila bihi malakan, to babu wani mamaci da za a yi masa irin wannan lokacin mutuwarsa, face sai an wakilta masa wasu mala'iku guda biyu, yulhizanihi, suna naushinsa, domin Allahu shine ka dunkule hannunka ka doki mutum a kirjinsa. Me ya sunan wannan? Yulhizanihi, su dinga naushin sa, kaga shi abin ya masa yawa, gashi ko rasa shi kuna ya mutu, kuma gashi ya ja da wani mala'ika mai naushi, yulhizanihi, suna ta kinsa masa naushi, haka za kunta kaji, wai kai ne bangon gabas, dama kai ne bangon gabas, ba Allah bane yake rike da su, kai ne dama kan ya bada ansa an saki kinsa ma wani naushi, kaji haka za kunta, haka kake, haka da yana da iko, da ya ce ni ba taimako na kuka yi ba, ku dai neman wannan kukan, tun yana nan ana ta kinsa man naushi, ku kuma kuna can kuna ta kuka. To ya za a yi da wannan hadisi? Sai malamai suka ce ba wai da za a yi wa mutum kuka in ya mutu kawai shi ke da zai mala'iku su cikin kasa ba. Wa hadha mahmulun, wannan hadisin za a dauki ma'anarsa ne ala annahu awsahum bidhalika, akan cewa shine ya musu wasiya da haka. Mutumin da zai mutu ya yi wasiya ya ce ai kuka sosai. An fahimta? Kaza haka ake a jahiliya, har ɗan haya kuka ake ɗaukowa. Sai ka isa ma masu haya sosai a ɗauko su su jeru, za a ga suka taho daga hanya garau idan su ba alama hawan da sun hango mutane kawai sai ta barke da kuka, tana zuwa gida sai ta zube sai kuka, ai ta kuka, ai ta kuka, in ce na awa ɗaya ta gaji akwai stand by generator, in ta gaji kuma akwai wata ita ma mai kukan sai ta dauka. Gwargwadon kudinka, gwargwadon shagalinka, adadin wanda za a ɗebo a kukan gwargwadon kudinka. An bayyanta da aka kukan har biya ake da wance ta mutu an zo an mata kara da an taru an mata kuka, to ita ma ba shi yanda ka san mata suna biki da aka randa aka yi waccan mutuwa su ma ita ma za ta je ta rama wannan kukan. To kaga mutumin da ya san ɗabi'ar gidan ana wannan kukan, ko bisa jahilci shi wasiya ai makukan au alima ko yana da masaniya annahum sayasrahu sayanhauna alayhi, ya san za su yi masa wannan kukan, thumma lam yanhahum, sannan bai hana su ba. Mutum ya san ana irin wannan kukan a gida sai ya yi wasiya, yace wani za ka dan ma a ji tsoro yace duk wanda ya yi makuka Allah ya yi, diddan tsoratarwa ne dan kar a yi masa kuka. Shi yasa sai ga irin wannan za a yi kukan amma ba irin wancan ba, kuka ne na zubar da hawaye haka. To kaga ashe ba kowane mamaci za a yi masa azaba a cikin kabari ba dan an ma kuka, sai wanda ya yi wasiya a yi masa kuka ko ya san za a yi masa kuka bai hana. Qala ibn al-mubarak yace idza kana yanhahu fi hayati, idan ya kasance yana hana su yana nuna musu haramun ne ba a kuka in mutum ya mutu tun yana raye, fa fa'alu shay'an min zalika, bayan ya mutu sai suka kasa mallakar zuciyarsu sai suka aikata wani abu daga cikin haka, ba'da wafati bayan mutuwa sallam yakun alayhi shay'un, ba wani laifi a kansa, ba wani duka da zai sha a cikin kabari. Wala azabu indahum bi ma'anal iqab, wato azaba indahum a wajensu bi ma'anal iqab, ma'anar ta shine al iqab uquba, ma'ana za a yi masa uquba. Na sha shida as sariqa sata, wa amma azabu sariq fil barzakh, amma azabar da ake yi wa barawo fil barzakh a cikin kabari, fa fihi hadithu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, akan azabar da ake yi wa barawo sata ko ina. Yanzu har maka an ce sai mutum ya biya tikiti ya je maka dan yin sata, masallatai ba abinci takalma sai mutum yana kafa kafar su lasifika ta mas, akwai wani masallaci da na shiga fitilar kwai, Allah sarkar da aka daure ta, duk wanda aka daure da ita nan ba zai iya kwaciya ba, fitilar kwai ce ba, fitilar kwai aka sa mata wani irin sasari, aka yi mata wani irin tike na karfe a cikin sumuntin masallacin, ga agogo dan mutane su gani, amma an sa masa wasu ruduna da ba za ka iya gani ba, an rufe duk abin da yake jujjuyawa saboda as-sariq. Allah ya raba mutane da sata. Fa fihi hadithu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an jabir haythu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, a cikin hukunci ko azabar da ake wa barawo akwai hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka karbo daga Jabir, inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hatta ra'aitu fiha sahibul mihjan, yake kai a wannan tafiyar a cikin wuta har sai da naga ma'abocin al-mihjan. Al-mihjan shine kwagiri, an san kwagiri ko meye kwagiri? Yawa, sanda mai dan kai da ake riƙe ko, to shine mihjan. Yake cewa har sai da naga ma'abocin kwagiri ya jurru qusbahu finnan, nan ma ba qubahu bane, sadun ne, sai ku gyara duk kuskuren bugu ne. Ya jurru qusbahu finnan, yana jan cikinsa a cikin wuta. Me laifin wannan da yake jan cikinsa a cikin wuta? Kana yasriqul hajj bi mihjan, wannan kwagirin ba na dogara ba ne, sata yake wa alhazai da shi, idan ya mika zai yi, in aka gani sai ya janye. Fa in fudina lahu, in aka ankara da shi, kala sai ya ce inna ma ta'allaqu mihjan,
in ka ji abu ya shiga jikinka ka duba sai ce wallahi kwagiri na kwagirin nasa ne ya makale ko makale ya a jikinka tunda da mu yana da dan kwana a jikinsa wa in gufila anhu in ku ba kula ba ba a farga ba da shi zahaba bihi abin da ya dauke da kwagirin sai ya tafi da shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi yana jan ciki a cikin wuta yace barawo barawo nasha shida al-i'radu an dhikrillah wato rashin ko in kula da littafin Allah al-i'rad wato rashin ko in kula mutun yayi ko ubali da littafin Allah baya kokarin ya koyi karatunsa baya kokarin ya ga cewa ya san ma'anoninsa baya kokari ya ga cewa yayi aiki da shi to koda ka ganshi a cikin katar gida koda ka ganshi a cikin babban mota koda kana ganin kaman yana cikin wata wadata da ni'ima Allah ta'ala ya ce a gaya maka ba a cikin wadata yake ba yana cikin kunci amma ta kuncin zuci ga babban gida ga babban mota ga kudade da ya kamata ya fi kowa murna da farin ciki amma kullun cikin bakin ciki da takaici yake saboda yayi me al-i'radu an dhikrillah qala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce wa man a'rada an dhikri duk wanda ya kauda kai ya nuna rashin kulawa da damuwarsa an dhikri gabarin tunawa da ni gabarin ambato na gabarin littafi na fa inna lahu ma'ishatan danka Allah ta'ala ya ce hakika yana cikin rayuwa mai kunci ko a zahiri ba za ku gani ba amma yana cikin rayuwa mai kunci wani kullun sai ya sha kwayoyi zai iya bacci shi sa wani baccin ya dauke shi zai ce kar a tashe shi in aka tashe shi to kuma ba zai sake koma bacci kai kuma bawan Allah ba abin da yawa zafi yanzu nan kana yanzu haka wani ka kula a masallaci zai ga jindadi ma yake abin da yawa zafi da ya je kawai yi addu'o'insa na kwanciya minti biyar ya yawa kawai ya tafi yin sa bacci kawai abin da yawa zafi to duk wanda yake kula da rike addini to manzo Allah ta'ala ya ce fa inna lahu ma'ishatan banka yana cikin rayuwa mai kunci sannan Allah ta'ala ya ce wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma sannan za mu tashe shi ranar tashin alkiyama makahu zai ma yi tambaya ya san yana gani a duniya amma ranar tashin alkiyama Allah zai tashe shi makahu qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira ya ce ya Allah ya aka tashe ni makahu bayan da a duniya ina gani قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى yace haka ayoyin mu suka dinga zo maka kaga wannan ya nuna ashe an zikiri din can qur'ani kazalika atatka ayatuna ayoyin mu suka akai taimaka wazi akai tukarantar da kai hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam fanasitaha kai wazi da su domin annisyan a cikin alqur'ani yana zuwa da ma'anar mantuwa yana zuwa da ma'anar wazi da abu an bayyanta fanasita ay fataraktaha kai wazi da ayoyin da ake gaya ma ka dauka mutane kawai ba su da aikin yi wa kadhalika al-yawma tunsa ay wa kadhalika al-yawma tutrak kai ma haka yau za a yi wazi da kai Allah ya kiyaye wa fusirat al-ma'ishatu ad-dank mala yace an fassara rayuwa mai kunci bi azabil qabr da azaba a cikin kabari akwai malaman da suka ce ba banda ba ta nan duniya to ma'ishatu ad-dank shine azaba a cikin kabari wala raiba annahu min al-ma'ishati ad-dank kuma babu kokonto lalle azaba a cikin kabari tana daga cikin wato rayuwa mai kunci fal ma'ishatu ad-dank rayuwa mai kunci lazimatun liman a'rada an dhikrillah wato lazumtacciya ce wannan rayuwa mai kuncin ga duk wanda ya ko kunkula da littafin Allah alladhi anzalahu ala rasuli wanda ya saukar da shi ga manzansa sallallahu alaihi wasallam fi duniyahu tun a nan duniya zai fara haduwa da wannan kuncin wa fil barzakh kuma zai hadu da wannan kuncin a cikin kabari wa fi ma'adi kuma zai hadu wa fi yawmi ma'adi kuma zai sake ainihin wato haduwa da wannan kuncin ranar komawarsa zuwa lahira wal ayatu tatanawalu ma huwa a'am min ayar duk za ta iya kunsar ma'anar da tafi wannan wa'inda aka wannan ma'anar da aka ambata fadi wato duk wata rayuwa ta takura rayuwa ta rashin walwala rayuwa ta rashin jin daɗi a nan duniya a cikin kabari da ranar tashin alkiyama ma'ishatu bank
duk zaka iya kiranta rayuwa mai kunci. To waɗannan su ne abubuwa guda 16 da malam ya kawo su, wanda ya ce suna sabbabawa mutum azaba a cikin kabari. Allah madaukakin sarki ya tsare mu da aikata waɗannan laifuka. Rabi'an, abu na hudu, al-asbabul munjiyatu min azabil qabr, dalilan da suke tsamar da mutum daga azabar kabari. Yanzu mun ji dalilan da suke jawo azabar kabari, kuma haka shine ya kamata a faɗi cuta, a faɗi magani. Kana faɗi cuta kuma a kyale mutane. Yanzu kaga malam ya faɗi cututtukan da suke jawo mutum azaba a cikin kabari, to yanzu kuma zai faɗi magungunan wannan cutar. Min al-asbabil munjiyati li azabil qabr, na daga cikin magunguna da suke tseratar da mutum daga azabar kabari, tajannubi tilkal asbab allati taqtadi azabul qabr, shine nisantar waɗancan cututtukan, waɗancan sabubban da suke hukunta aiwa mutum azaba a cikin kabari. Kenan waɗancan abubuwan guda 16 da aka ambata, to mutum ya nisance su, to kaman yayi riko da sabubban da za su amar da shi, su tseratar da shi daga azabar kabari. Wa min anfa'iha an yajlisa ar-rajulu inda ma yuridu an-nawm, yana daga cikin sababi ko sabubba mafiya amfani, an yajlisa ar-rajul shine mutum ya zauna, inda ma yuridu an-nawm, lokacin da yake so ya bacci, lillahi tsakaninsa da Allah, sa'atan tsawon wani lokaci ya zauna cikin dare, yuhasibu nafsahu fiha, yawa kansa hisabi a cikin wannan dara, alama kasirahu wa rabihahu fi yawmi, ya auna ya gani. Shine sayyidina Umar yace hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, ku yi wa kanku hisabi fa kafin ai muku hisabi. Ku yi wa kanku hisabi shine kullun ka zo kwanta bacci kaka kwanta, maimakon wannan music din da mutum wai har da na kwanta a bacci a kunna ana dan jin wani music haka har bacci ya kwashe mutum, kaji an ce mutum ya yi wa kansa hisabi. Shi kuma cikin abubuwan da yake yi wa kansa hisabi da su shine har da music da ya je ce a wannan yana kwanta a bacci ne, shi dai ya san san zuma wannan akwai wai har da na wanki. Akwai wani baba da yake ce ai har da na wanki ma, in kana son ba za ka gaji ba kuma wankin ya fita yadda ya kamata, akwai wani music shi kuma na wanki. Kaga da ya bu Allah kila sai Allah ya hutar da shi ya bashi kuɗin da zai ba mai wanki, amma yanzu sai aka haɗa shi da music. Yace yuhasibu nafsahu fiha, yayi wa kansa hisabi fiha, a cikin wannan daren, alama khasirahu, bisa ga abin da ya fa yayi hasara, wa rabihahu, ko ya ci riba, fi yaumihi, wato a wannan yini. Kamar yadda dan kasuwa ya dawo bayan an yi kuramne kasuwa, kuma zai zo ya nutsu bayan ya ci abinci, kuma can kila duk an bashi guri, ma ta saba ta zo zai ce a dan bashi guri, zai yi lissafi, zai tsaye ga cewa yayi kaza, an yi kaza, an sai kaza, an yi kaza, harkan nan da aka buga wai riba aka ci, nawa ma aka ci, a faɗo aka yi, mai da kuɗi aka yi, duk za ka gane irin wannan. To kamata ya kowane musulmi ya zama yana yi kansa wannan hisabin. Thumma yujaddidu lahu tawbatan nasuhan, sannan ya sabunta wa kansa tuba, tuban kuma nasuhan, takaccen tuba, bainahu wa bainallah, tsakaninsa da Allah, ya duba ya ga ribar da ya ci ta yi daidai da faduwa, ko kuma ribar ta fi faduwa, ko faduwa ta fi riba. Sannan sai ya jaddada wa kansa tuba, kar ya kwanta bacci, don ka iya kwanta ba tashi da kai ba. Kar mutum ya dinga ai zai yi wannan amma sai wani lokaci, a yanzu ya kamata ka yi tun a daren ka gano, to gaskiya ka zafi faduwa ce, ka zama fa da mutum ya yi faduwa ce, gaskiya ka zafi da na yi a ranar nan faduwa ce. Amma da naje masallaci, naje na halarci karatun al-imanu bil yawmil akhir, kaga duk wannan riba ce, naje masallacin juma'a riba ce, naje neman halal riba ce, na to sai kuma mutum ya aula faduwa, sannan sai ya jaddada tuba, ce ya Allah waccan faduwar inda na sa mutum cibe ina, ya Allah ka yafe mu, Allah ka gafarta mu, Allah madaukakin sarki da ya alƙawari ba zan sake ku, kai tuba taubatan nasuha tsakaninka da Allah. Fa yanamu ala tilka tauba, sai mutum ya kwanta ya bacci akan wannan tuban da yayi, wa ya'zima, sannan yayi azama ya yanke niyyar Allah ya yu'awida dhanba, cewa ba zai sake maimaita wannan zunubin ba, idan sai kaza, idan ya farka daga baccin, wa yaf'alu hadha kullu layla, kuma ya zama wannan shine dabi'ar ka kowane dare, kowanne dare zaka zauna kaga tun daga garin Allah ya waye har zuwa yanzu da kazo kwanta bacci ina kaje me kai daga ina haka duka yau kanka wannan ka tsatsame kirkin kirkin da nagartar da kai ka kuma duba ina ne kuma wanda kai ka san banda wanda kai baka san ma kai ba a wayanda ka san kai yi din ka je guri kaza kuma Allah baya so a ji ka faɗi kaza kuma wannan kalmar Allah baya san a faɗe ta ka aikata kaza kuma Allah ya hana wannan tsatsame waɗannan sai ka tuba taubatan nasuha akan wannan cewa ba za ka sake ba sai ka kwanta akan tuba fa in mata min lailatihi to shine idan mutun ya tuba a wannan daren nasa mata ala taubatin to ya tuba ya mutu akan tuba ya mutu akan me akan tuba sai kai Allah ya taimake ka sai ka fada kaman bawon Allah nan da ya kashe mutun 100 ya kashe mutun 100 yace yana son ya tuba aka ce ai ba wanda ya isa shiga tsakaninka da tuba za Allah ta'ala zai karbi tubanka amma ka bar wannan gurin ko ka bar wannan garin domin shedan yarin jayika anan ka tafi guri kaza ka hadu da mutanen kirki ku ci gaba da bin Allah a can shike ya tafi yana kan hanya kawai kaga yayi tuba taubatan nasuwa ba zai sake ba domin daga cikin tuban da yayi zai ma bar garin tun da garin akwai abokansa wanda suka saba wannan shashancin yana tuna domin daga cikin hanyar mutun ya daina tuba in ya tuba tubansa ya dore shine yayi rabu da abokan da suke tare wajen yin wannan laifin da haka ya kudurci niyya ya tuba ba zai sake kisan kai ba kuma zai tafi hadu da mutanen kirki a yin wato ya ci gaba da bin Allah a can sai Allah ta'ala ya karbi ransa a kan hanya kaga sai Allah ta'ala yake annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada labari sai ga mala'ikun gidan wuta da mala'ikun aljanna sun zo suna ta rigima akan wannan bawan Allah wayannan suna cewa ya kashe mutum 100 wayannan su kuma suka ce ai ya zo ya tuba amma imza to kaga kenan ashe idan mutum ya tuba kamar yanda suka ce at-ta'ibu 'ala dhanb kamar la dhanba la duk wanda yake tuba akan zunubi to kamar wanda ba shi da zunubi da haka mutum yayi nadama akan laifukan gashi akan gadansa zai kwanta ya tuba tsakaninsa da Allah kuma ya kudurci a zuciyarsa ba zai sake ba to in ya kwanta fa ya fi kwanta ne akan tuba to in ya mutu fa tuba bai tuba ya mutu ina fata an gane wa in istaykaza idan kuma Allah ta'ala ya sa yana da sauran numfashi ya farka mustaqbilan lil amali masrura to zai fuskanci aikin washe gari kuma cikin farin ciki bi ta'khiri ajalihi farin cikin da zai saboda Allah ya jinkirta masa ajalinsa hatta yastaqbila rabbahu haka zai tayi har ya hadu da wato ya fuskanci ubangijinsa wayastadrika ma fatahu ko kuma hatta yastaqbila rabbahu wannan jinkirin da aka yi masa zai sake samun dama wajen fuskantar ubangijinsa wayastadrika ma fatahu kuma yayi kokarin riskar abin da ya kubuce masa a baya walaysa lil 'abdi anfa min hadhihi an-nawma babu wani bacci da ya fi amfani ga bawa sama da irin wannan baccin duk wani bacci da zaka ji yayi ma dadi babu baccin da ya fi maka amfani sama da irin wannan baccin kai bacci akan tuba wala siyama idza aqaba zalika bi dhikrillah musamman ma kuma a ce bayan ya gama tuban ya bi tuban kuma da ambaton Allah yayi zikirin kwanciya bacci ya karanta ayatul kursi da amalan rasul ya karanta qul huwallahu da falaki da nasi ya shafi a jikinsa yayi allahumma me na'am allahumma aslamtu nafsi ilayka wa fawwadtu amri ilayka wa alja'tu zahari ilayka zuwa karshe ko to musamman kuma a ce bayan wancan tuban kuma ya bi tuban da wannan zikirin واستعمال السنن التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما musamman ace ya aikata sunnonin nan da aka karbo daga ko suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam inda naumi lokacin bacci hatta ya galibahu an-nawm ne ta wannan zikirin da ambaton Allah har bacci ya rinjaye shi faman arada Allah bihi khairan wanda Allah yake nufin sa da alkhairi waffaqahu lidhalika sai Allah ya datar da shi akan yin haka Allah ka datar da mu mu zama muna yin haka wala quwwata illa billah domin al'amarin ba karfi bane babu wani karfi sai na Allah baka da wata dabara sai ta Allah dan haka dinga neman taimako da tanyo da agaji daga Allah madaukakin sarki to wadannan kaman adunkule sune al-asbabul munjiya min azabil qabr wannan adunkule kenan sai ce ammal jawab al-muqto kanka ci yayi إن شاء الله سيامتاشي أما الجواب المفصل yanzu kuma zai kawo jawabin ko asbab sabubban da za su kawo mutum kubuta daga azabar kabari, amma zai kawo su su kuma filla-filla. Insha Allah sai mu tashi akan su. Abinda muka karanta ya zama daidai, Allah shi ba mu lada. Kuskura.